بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن ياتم بدر الشكارة تفرقوا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم wato shekarar da manzon Allah ya zo Madina. A wannan shekara aka yi yakin Badar. Don haka Badar shine yakin farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba, mutanen Makka. A wannan yaki Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nasara ga musulmai. musulmai sun ci galaba a wannan yaki na Badar. Yakin Badar sai ya zama wani abin alfahari ga dukkan musulmi na duniya. A wannan yaki an kashe mutane 70 daga cikin manya-manyan kafiran Makka, makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan abu ya dami mutanen Makka kwarai, ganin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ci galaba a kansu a yakinsa na farko da su, musamman kasancewar an kashe musu manyan mutane har guda 70. Wannan abu ya dame su, don haka suka shirya ɗaukar fansa. A shekara ta uku, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Makka, yake Madina shekara ta uku, wannan shekara aka yi yakin Uhudu a watan Shawwal, wato watan ƙaramar sallah. Musamman kafiran Makka suka shirya wannan yaki domin su ɗauki fansar manyansu da aka kashe a yakin Badar. Kun san ana cewa alharbu sijalun, yaki ɗan adashe ne, yau ka ɗauka gobe makiyinka ya ɗauka. A yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya ci nasara, an kashe waɗanda ba musulmai ba mutum 70. Amma a yakin Uhudu, yaki na biyu kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da kafiran Makka, a wannan yaki su kafirai su suka ci galaba. Sun ci galaba na zahiri, domin an kashe sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har wajen mutum 70. Don haka su kafiran Makka suke cewa wannan yaki na Uhudu ya zama biyan bashi ne ga wancan yaki na Badar. A yakin Badar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kashe musu mutane 70, to su ma a yakin Uhudu sun ɗauki fansa, sun kashe sahabban manzon Allah mutum 70. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi da yawa game da yakin Uhudu. Yana rarashin musulmai, kuma yana gaya musu dalilin da ya sa su ci nasara ba a yakin Uhudu. Abinda ya hana su cin nasara a yakin Uhudu shine saba ma dokar Allah da kuma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Har kullum in musulmi ya rike karantarwa annabi Muhammad, ya bi umarnin Allah, ya bi umarnin manzon Allah, to zai ci galaba akan makiyansa. Ka duba suratu Ali Imran, Allah yake ce masahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in yamsaskum qarhun faqad massa al-qaum qarhun,
in yamsaskum qarhun faqad massa al-qaum qarhun mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
الله تبارك وتعالى يتي مصحبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم, إن يمسسكم كرح إذن كنت مرونك أولا يأتينا أهدو faqad massa al-qauma qarhun mithluhu, sai su wadancan kafiran su ma sun samu raunuka irinsa, kamar yanda kuka samu raunuka su ma haka suka samu raunuka. A yakin Badar sun ci galaba su musulmai, amma a yakin Uhudu waɗanda ba musulmai ba su suka ci galaba. To yanzu dan kun samu raunuka kada ku manta, a wancan yaki na Badar su makiyanku su suka samu raunuka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi, waɗannan kwanaki haka muke caccan za su muna juya su tsakanin mutane. Yau ka samu gobe ka rasa, ita rayuwa hawa ce da gangara. Dole ne ka yi hawa, kuma dole ne ka yi gangara, duk da shike wani lokaci hawan ya kafi gangaren yawa. Babu mutumin da zai zo duniyan nan ya samu duk yanda yake so har mutuwarsa. Dole ka samu, dole ka rasa, to haka yaji yake. Wani lokaci ku ci galaba, wani lokaci kuma su ci galaba, amma ala kulli halin. In dai yaki aka yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, to shi musulmi fa yana da nasara. Shin an ci galaba a kansa ko shi ya ci galaba? Musulmi aikinsa baya faduwa. Allah ya ce wali ya'lamu Allahu alladhina amanu. Ana so ne shi Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya san waɗanda suke da haƙiƙanin imani a cikinku, wa yattakhidha minkum shuhada, har ma a samu waɗanda za su yi shahada a cikinku. Don haka wani lokaci idan aka tashi yaki kafirai suka ci galaba, rayukanku kan ɓaci, amma da za ku yi tunani wannan ma alheri ne gare ku, domin cikinku za a samu waɗanda za su yi mutuwar shahada. Babu nasara wacce musulmi zai samu a duniya, babu kyauta wanda musulmi zai samu a duniya wacce tafi yayi mutuwar shahada. Idan kafiri bai samu galaba akan musulmi ba, babu yadda za a yi musulmin ya samu wannan kyakkyawan rabo. Wallahu la yuhibbu zalimin. Amma dai ku kwanta sanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai son azzalimai. Kada ku yi zato saboda waɗanda ba musulmi ba sun ci nasara akan ku, shike nan wai Allah yana son su ne. A'a, Allah bai son su. Galabar da suka samu akan ku wata nasara ce gare ku, domin za a samu waɗanda suka yi mutuwan shahada. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wali ya'lamu Allahu alladhina amanu. An ba da nasara ga waɗanda ba musulmi ba, domin Allah ya san masu haƙiƙanin imani a cikinku. Wanda ba shi da haƙiƙanin imani, idan aka tashi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai, kafirai suka ci galaba, sai ya ce ah, to ai kafirai suke tare da Allah, kuma wannan kuskure ne. Ya manta nasaran nan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba ma kafirai, domin a ba ma musulmai wani kyakkyawan makoma, a ba su wata kyakkyawar makoma, su samu wani kyakkyawan rabo, wanda shi ne mutuwar shahada. Amma ba duk musulmi ke son haka ba. Mutuwar shahada ita ce kyauta mafi girma. Allah ya ce waliyumahisallahu alladhina amanu.
وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَكَمْ بَا كَافِرَيْنَ سَرَى أَكَمْ مُسُلْمَيْ سَبُدَ أَوَنْكَ مَسُ إِيمَانِ سَبُدَ أَوَنْكَ مَسُ إِيمَانِ أَوْرِ يَسُو أَتَفْتَ جَسُدَ غَزُنُ بَنْسُ دُمْ مُتُمِنْ دَيْتَ فِي جِهَادِ رَوْنِنْ دَيَّ سَامُ لَا دَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَكِرُبُ تَمَسَى. Har ma manzon Allah yana cewa duk raunin da ka samu idan mutum ya mutu, to a ranar tashin kiyama zai tashi da wannan rauni, yana fitar da jini, jinin nan kamshinsa babu turaren duniya da ya kai shi. Wayam haqal kafirin, kuma Allah yana gama kafirai da musulmai su kara, su buga, su yi yaki, saboda Allah ya hallaka kafirai. Don haka yaki ke zama alheri ga musulmai. Shine Allah ya tambaye sahabbai ya ce
am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin.
Am hasibtum an tadkhulul jannata, ko zato kuke za ku shiga aljanna haka nan salun kanu? Allah ke tambayan sahabban Annabi Muhammad. لا حول ولا قوة إلا بالله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولا جي أنا مغنب الجنة الجنة غني كي ذاكو شقاك ننكوي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم تم الله بيسمى تداجي واكن إيماني با ويعلم الصابرين تم الله بيسمى تحقلين قسكياء تشكينك با هكا كوي ذاكو تفعل الجنة بيوا سي الله يبدا إيماني. كدو مختصر صحيح مسلم حديثنا دبور سبعين دا أكو حديث أبو هريرة الله شكارا ما سيرتا النبي صلى الله عليه وسلم يتي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. Don mutumin da ya mutu bai taɓa yaƙi ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim. Hadisi ingantacce, duk musulmin da ya mutu bai taɓa yaƙi ba, kuma bai taɓa kwaɗaitar maransa ma ya yi yaƙin ba, baya kwaɗayin yaƙin. Da mu za ku kawo mana rigima, mu addu'a muke Allah ya kawar da yaƙin. Wanda ya mutu bai taɓa yaƙi ba, in ji annabi Muhammad, kuma bai taɓa kwaɗaitar ma kansa ma ya kashe kafiri ba. Baya kwaɗayin kashe arna, la ilaha illallah. Mu duk addu'anmu mu zauna lafiya ne. Man mata wa lam yagzu, wanda ya mutu bai taɓa yaƙi ba, wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, bai taɓa kwaɗaitar maransa ma ya yi yaƙin ba, mata ala shu'batin min nifaqin. Manzon Allah ya ce ya mutu yana rike da wani ƙaton reshe na munafinci. Manzon, ko kuna kwaɗayin yaƙi ba? كما في صحيح مسلم، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، وند يموت بي تبا ياكي بكما بي تبا قطيتر مران سماية ياكي با مات على شعوبة من نفاقه، وند يموت يموت ينالي كده ونرينش نمناتنش. لا إله إلا الله. Alkawarin Allah gaskiya, wallahi kar ku suke jiki da arna, annai ba shi da amana. Duk wanda ya gaya maka annanmu akwai amana, ƙarya ya maka. Allah ya ce, wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ba za su bar yaki da ku ba, ba za su bari ba, in ji Allah. Don an ɗan samu saurarawa shekara 30-40-50 ba a yi ba, kar ka yi tsammanin ba za a yi ba. Wanda ya halicci duniyan ya san farkonta, ya san ƙarshenta, ya ce har ƙarshen duniya kafiri bai barin faɗa da musulmi. Saboda haka annabi ya ce, in ma baka taɓa yaƙin ba, to ka zauna kana faɗaitar ma ranka ka yi yaƙin. In ko baka ɗayan biyu, to za ka mutu a kan wani reshe na munafinci. Mutanen da suke mutuwa a kan wannan reshe suna da yawa. Gidansa ba wukan yanka kaza. Babu sandan kashe maciji. Ga maciji ina takalmin nan. Da takalmi zai kashe maciji. لا حول ولا قوة إلا بالله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ينزل توكو كي ذاكو شقاء الجنة هكا كوي ونغنية شقاء الجنة أبو نيمي سوكي كذا كوي تماني هكا والله الجنة تنادت أدا الله كسامو إيا شقاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حكا نكوي فشقاء الجنة الله بيسوات أن دسوك داجي مونا مسلين شمبا ويعلم الصابرين كم بيسوما صحق وريتكم كبا فشقاء الجنة. وطن سفر الشكرة تهدو wato bayan an yakin Uhud da shekara bayan an yakin Uhud da wata hudu, an yakin Uhud a shekara ta uku watan Shawwal, watan karamar sallah, aka samu
ذو القعدة ذو الحجة محرم تو أتكين وتر صفر وتر حتكين أنك ما يأكين أخدو أقول وتما تادا أكي كيران تصلافة بنت سعد بن شحيد من بني عبد الدار وتما تاتي مي جرما تكين من ينقرن مكة saboda da shike yakin Uhud dai kafirai su suka ci galaba akan musulmi to amma fa akwai wadanda suka mutu daga cikin arnan a yakin Uhud din nan akwai wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa Asim bin Thabit bin Abi Athlah al-Ansari yana cikin manyan sahabban annabi Muhammad a yakin Uhud ya kashe ƴaƴan wannan matan yaranta biyu ta tura yakin Uhudu wata babban kafira ce Sulafatu bintu Sa'd sunanta Sulafa tana cikin manyan mutanen Makka da ake kiransu Banu Abdiddar da za a tafi yakin Uhudu ta ce to ga gudunmawar ƴaƴana biyu duk ku tafi ku yaki Muhammadu da suka tafi wannan yaki shi ko wannan sahabin na manzon Allah Allah ya bashi nasara shi ya kashe ƴaƴan nata duka biyu bayan kafirai sun dawo Makka ana ta buki ana kide-kide ana shan giya ai an ci nasara kan Muhammadu tana duba waɗanda suka dawo za ta ga ƴaƴanta babu wani ya tafi ya ce mata a ƴaƴanki dai sun mutu to in ban da shirme ka tura ɗanka yaƙi dama ka yi tunani ya dawo sun mutu ka dinga kururuwa tana ihu ga ta babbar mace ce waye kashe su Asim bin Thabit bin Abi Athlah al-Ansari shi kadai ya kashe kafirai 22 a yaƙin Uhud to Asim ne ya kashe min ƴaƴa aka ce eh da ce to nazarat an in amkanat mir'atihi la tashribanna fihi al-khamr tace to ni ko nayi alkawari na dauki alwashi ba zan mutu ba sai na ga an saro min kan Asim wanda ya kashe min ƴaƴana biyu kuma sai na sha giya a cikin kokon kansa to ya za a yi ko ta samu nasara a bisa samun kan Asim sahabin annabi Muhammad ba ta da wata hanyar samun nasara illa ta zauna shawara sai ta bi wannan kabila ta kira su me kuke gani ya za a yi su samu a yanko min kan wannan mutum da ya kashe min ƴaƴa har dai ta samu wasu kabila da ake kiransu Banu Hun bin Huzaima Abdal wal Qara ka ce mu muna ganin hanya ta yace za a samu nasara wata hanya mu zama munafikai mu shiga riga irin na musulmi mu taho ga Muhammad a Madina mu ce mun musulunta mu shiga cikin musulmai a yi sallar da mu duk abin da ake a yi da mu to lallai ko hanya guda kenan da za a samu nasara ta ce to ni ku na yi alkawari zan biya ku sai suka taho aka nada wakilai suka zo Madina suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin masallaci ya rasulullah mun zo ne mu musulunta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to duk wanda ya furta kalmar shahada ya zama musulmi babu yadda za ka yi da shi ka sani munafikai iri-iri ne a suratu tauba aya ta 101 Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun
wa min ahlil madina مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa mimman hawlakum min al-a'rab ya kai annabi, waɗanda suke zagaye da ku dinnan larabawan nan na ƙauyukan larabawa da suke kewaye da madina dinnan, ina tabbatar maka munafiquna akwai munafikai fa. Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, larabawa da suke kewaye da madina dinnan, ƙauyukan nan da suke kewaye da garin madina fa, akwai munafikai. Sun taho gare ka sun furta kalmar shahada, kuna sallah tare, kuna mu'amala tare, amma zukatun su arna ne. Wa min ahlil madinati, kai ina gaya maka cikin garin madina dinnan fa da kake zaune ya kai Muhammad, akwai munafikai maradu alal nifaki, waɗanda sun goge, sun iya, sun yi fice wajen munafinci, sun kware sosai. La ta'lamuhum, ba ka iya saninsu. Nahnu na'lamuhum, mu kaɗai muka san su, saboda tsaban gogewa da kwarewa a munafinci, kai kanka ba za ka iya saninsu ba. Saboda haka wallahi ana samun munafiki wanda duk iyayenka ba ka iya gane cewa wannan mutum munafiki, duk siffan da ake son musulmi ya fito a ciki zai fito cikin ta. Goma ba ma uku ba, ya nada rawani, ya dinga sa alkyabba, ya taho yana mirfisi, da ka gan shi ka ga waliyin Allah nan ko zuciyarsa kafiri. Maradu alal nifaqi, sun kware ma munafinci. Allah ya ce wa manzon Allah, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, ba ka sanusu mu muka sanusu. Sanu'adhibuhum marratayn, waɗannan munafikan za mu yi musu azaba sau biyu. Thumma yuraduna ila azabin azim, sannan za a mai da su zuwa ga azaba mai girma a kiyama. Sun taho ga manzon Allah wakilan wannan kabilan Banu Khuzaima, Abal wal Qara, wasu kabilu ne guda biyu na larabawa, Abal da kuma Alƙara. Sulafatu bintu Sa'din, daga cikinsu ne ta samu waɗanda suka yi kasadan zuwa Madina su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ce sun musulunta. Suna zuwa suka ce wa manzon Allah, mun musulunta. Manzon Allah ya yarda, saboda shi manzon Allah zahiri ya sani, bai san batini ba. Bai sanin gaibi sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da shi, shi ko Allah bai ga dama ya sanar da shi ba. Inna fina islaman, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ba mu kadai ne musulmai ba, a ƙauyukanmu mutane da yawa sun karɓi addinin musulunci. Fa ba'ath ma'ana nafaran min ashabika, don haka muna roƙonka ka haɗa mu da wasu 'yan jama'a cikin sahabbanka. Yu'allimuna na shara'i'ahu, mu tafi tare da su su zauna a ƙauyenmu su rika karantar da mutanenmu shari'o'in Allah. Wa yuqri'una al-Qur'an, su dinga karantar da su Qur'ani. La hawla wala quwwata illa billah. Inna fina islaman, a ƙauyenmu an musulunta. Fab'ath ma'ana nafaran min ashabika, ka turo sahabbanka, ka zaɓi wasu 'yan jama'a cikin sahabbanka, mu tafi tare. Yu'allimuna na shara'i'ahu, su karantar da mu shari'o'in musulunci. Wa yuqri'una al-Qur'an, kuma su karantar da mu Qur'ani. Akwai malamin da za a tafi a same shi mai kaunar yaduwar musulunci, yake irin wannan da'awa? Babu shi, bare kuma annabi Muhammad. Maradu 'alan nifaqi, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, to zan zabi wasu mutane da za ku tafi tare su zauna a ƙauyen, su dinga karantar da ku Qur'ani, su dinga karantar da ku shari'o'in musulunci. Suka ce, kai ya Rasulullah, akwai wani daga cikin sahabbanka yayi fice mutanen mu, na jin sunansa da kyau, Asim bin Thabit bin Aflah al-Ansari, muna roƙonka a haɗa da shi cikin waɗannan sahabbai da za mu tafi tare. dan mutumin da ya samu karbuwa gurin jama'a shi ya hida cewa ya karantar da su. Manzon Allah ya ce an gama. Ya zaɓi mutum goma daga cikin sahabbansa manya makaranta Qur'ani, malamai waɗanda sun san shari'o'in musulunci. Sannan sai ya kira Asim bin Thabit bin Abi Aslah al-Ansari ya ce na naɗa ka kai ne shugaba. Amma in ka duba sira na Ibn Hisham za ka ga an sa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓa shugaba shi ne Marsad bin Abi Marsad al-Ganawi. Wannan shi ya fi inganci don ku ya zo cikin Sahihul Bukhari. Manzon Allah ya naɗa Asim bin Thabit bin Abi Aslah al-Ansari ya ce kai ne shugaba akan sauran sahabban nan mutum goma. Aka yi bankwana da manzon Allah, sahabban nan kowa ya tafi gida ya sallama da iyalinsa, zai tafi jihadi, zai tafi yaɗa karantarwar musulunci. Aka fita ku duba sharrin munafiki jama'ar musulmi, suna tafiya. In ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 3989 sun iso wani guri da ake kiransa Al-Hudda, wani rafi ne. Akwai wata kabila da ake kiransu Huzail, suna tsakanin Makka da wani gari Usfan, suna da wani ruwa, suna da rafi kabilan su Huzail, sunan rafin ana kiransa Hudda. To ashe dama tuni ita wannan mata Sulafatu bintu Sa'd ta zo wannan kabilan an gama shiri da su. Ta ce tana da dukiya ga bukatarta, ita dai kawai a yanko mata kan Asimu bin Thabit bin Abi Aslah al-Ansari, don haka tana bukatan suwaye gwanannu kwararru a garin waɗanda suka iya farauta. Aka kira mata mafarauta waɗanda sun iya harbi kamar mutum 100. Ta sa aka gwada kowane ɗaya sai ya harba kihiya sama ta dawo ta shige cikin kyauro, sannan sai ta ce to wannan ya ci, ya kamata mu zaɓe shi. Sai da aka zaɓi mutum 100 arna na wannan kabila. Ta ce to waɗannan mutum 100 ku nake so ku kashe mana waɗannan mutane da sahabu da suka zo daga cikin sahabban annabi Muhammad. To sahabban manzon Allah suna isowa wannan rafi sai suka yi zango, suka huta. Bayan sun huta suka tashi suka ci gaba da tafiya. Shikenan. Su waɗancan maharba kuma sai suka iso, dama suna biyo su a baya. Wajadu ma'akalahum at-tamr fi manzilin, suka ga inda suka yi sansani. Waƙalu, suka ɗebi dabinai da suka ci ‘ya’yan dabinan, da dubawa suka ce a wannan ƙwallon dabinan Madina ne, mun same su. Saboda abincinsu kenan Larabawa, don haka in sun ɗauki ƙwayar dabino ɗan cikin suna iya ganewa dabinon ina ne, kuma dabinon Madina ma daban ne. Gashi waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina suka fito, don haka daga ɗaga ƙwallon dabino sai suka gane ai da inda suka yi sansani, kuma babu shakka sahabban annabi Muhammad. Sai suka bi su a baya, ana cikin tafiya har suka cin musu. To sa'ilin da su waɗannan munafikai suka ji motsin zuwansu sai suka yi kururuwa. Doka ihun nan da suka yi waɗancan maharba sai suka iso, gane haka Asim bin Abi Aslah bin Thabit ya ce masauran sahabban manzon Allah guda goma ya ce to fa an munafice mu, an yaudare mu, an ci amanar mu. Kun ga wannan tafiya da muke yi tafiya ce ta munafinci. Yaya za a yi mutanen da suka je gaban annabi Muhammad suka ce sun karɓi addinin musulunci, suka ce a ƙauyensu akwai musulmai, a haɗa su da waɗanda za su tafi ƙauyensu riƙa karantar da mutanensu addini, yanzu su yi irin wannan ihu duk su wace su bar mu, yanzu mu kaɗai goma ke tsaye. Ku tabbata akwai munafinci cikin wannan al'amari. Abinda za a yi, ku zo mu nufi wani dutse mu hau mu tsaya. idan mun hawo dutsen nan duk abin da ke ciki zamu gani. Suka ruga a guje suka hau kan wani babban dutse. Laja'u ila mawdi'in fa ahafu bihim, sai ga waɗannan maharba sun iso da waɗannan munafikai. Ana biyo su a guje suka ga sun hau kan dutse sai suka kewaye dutsen. Duk da ku sauko, muna da alkawari ba kashe ku za mu yi ba. Mu buƙatar mu za mu ƙarasa da ku Makka ne a tsayar mu samu kuɗi. Kun ji alkawarin da suka yi. Mun yi alkawari da ku ba za mu kashe ku ba. Sai Asima ya ce musu, kai, har ma sauran sun ɗan yarda, mutane goma, mutane tara. Ya ce musu, ayyuhal qaumi, ya ku ‘yan uwana sahabbai, amma ana kun ganni, fala anzilu fi zimmati kafirin, ban yarda in sauko saboda alkawari na kafiri. Ba zan yarda ba. In ku kunye da za ku sauka, to shi kenan, kar ku manta, an naɗa ni ne shugabanku, ni ku ban saukowa saboda alkawari na kafiri. Dan ya juya alƙibla, ya dubi Madina ya ce, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, ka isar da labarin halin da muke ciki ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kam tawata same ni, kwana na ya kaji, dan ko babu yadda za a yi in sauka cikin alkawari na kafiri. Me yasa? Domin Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani, har abada arne ba shi alkawari da musulmi ya rike wannan alkawari, har abada. Allah ya ce, kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubuna fikum illan wala dhimma.
Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun.
Kaifa wa in yadhharu alaikum, tayaya ku musulmai za ku saki jiki wai kuna da alkawarin zaman lafiya da arna? Oh, inji Allah, kaifa, ta yaya? Wa in yadhharu alaikum, to amma ina sanar da ku, idan suka samu galaba a kan arnan nan, la yarqubuna fikum illan wala dhimma, ba sa ragar muku saboda dangantakar da take tsakaninku ko zan wani alkawari da ke tsakaninku. Don wata dangantaka ba za su ragar muku ba. Duba tarihi na Sardauna, Allah ya ji kansa. Ko kun san wanda ya kashe shi? A hannunsa ya girma. La ilaha illallah. Allah ka ji kansa Sardauna. Wa in yadhharu alaikum, in sun ci nasara a kanku, la yarqubuna fikum illan wala dhimma, ba za su ragar muku domin wata dangantaka da take da tsakaninku ba, wala zimma ba su ragar muku kuma don wai kuna da wani alkawari. Babu. Yurdunakum bi afwahihim, za su zo suna yardar da ku da bakunansu. Ta gaya muku magana don ku yarda. Ka san mu tsaya, ai ku masoyanmu ne, mun yarda da sarautarku. Wa ta'ba qulubuhum, Allah ya ce zukatunsu sun ki ƙarya suke. Wa aktaruhum fasiquna, makuma mafi yawan su fasikai. Ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan.
Ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun.
Ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan, suka dauki ayoyin Allah suka bayar don su karbi kuɗi kadan. Mutumin da zai yarda a bashi kuɗi, ya zo ya furta kalmar shahada, wato ya yi cinikin kalmar shahada da kuɗi na duniya. Fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'maluna, kai waɗannan tirda abin da suke aikatawa. Allah ya ce, la yarqubuna fi mu'minin illa
la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmatan wa ulaika humul mu'tadun.
Ya sake maimaitawa don ku yi hankali, ya ku musulmai. La yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma, kafirai ba su ragar wa mai imani wai saboda dangantakar tsakani ko kuma don wani alkawari, ba sa ragar masa. Wa ulaika humul mu'taduna, waɗannan su ne masu wuce iyaka wajen adawa.
Wallahi in kafiri ya samu ya dama a kanka, to sai ya ma ta'adin da har mutuwa ba ka manta shi. Ku tuna Hamza babban annabi Muhammad,
da suka samu galaba a kan Hamza
suka kwakula idanunsa, suka yanke harshensa, suka farke cikinsa, aka daddatsa shi. La haula wala quwwata illa billah.
Asim bin Thabit bin Abi Aflah ya ce masa, habbai, kun gani
ba ni sauka don alkawari na kafiri, tsakanina da kafiri kawai fada. Amma ya Allah, ka isar wa annabinka Muhammad labarin halin da muke ciki.
Daga nan ka fara ɗauki ba daɗi.
To waɗannan sun gwane wajen farauta, mutum ɗari suka dinga faɗa
tun safe har wajen la'asar.
Ka duba mutum goma ya faɗa da mutum ɗari gwanaye
na farauta saboda ƙarfin imanin sahabban annabi Muhammad. Tun da safe har la'asar faɗa ake.
Sannan suka samu daman kashe mutum bakwai.
Suka ce, to za mu gaya muku gaskiya a kan muhal da ku. Abinda muke so
shine kawai kan Asim bin Thabit bin Abi Aflah al-Ansari, Sulafatu bintu Sa'ad bin Shuhayd ta biya mu kuɗi mu yanko kansa. Tunda yanzu mun ci nasara, Asim da ya mutu, Allah ya ji kansa. La ilaha illallah.
Sai da suka kashe shi, yana cikin mutum bakwai da suka yi shahada.
Sai mu abinda muke so kawai ku bar mu mu samu daman yanke kansa. Shikenan sai ku tafi.
To gawansa tana kasan dutsen, sauran mutum uku suna saman dutse. Sun yi yunƙuro za su taho gindin dutse,
cikin ikon Allah sai ga wani ƙungun ƙudan zuma ya taho, ba a taɓa ganin irinsa ba.
Faji waliyin Allah, Allah inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Waliyin Allah sun doso za su tafi inda gawan su ke kwance su yanke kansa,
sai ga kudan zuma ya taso,
kuma zuman irin wanda ba su taba ganin irinsa ba. Ka san akwai zuman da in ya harbe ka guda ɗaya sai ka mutu. Ka bari wannan zuman, ba zuman banza ba ne, zuma ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kota na musamman. Wannan zuma ba ta yin kakin zuma, ita ta zo ne kawai don harbin kafiri ya mutu. Ƙungun gudan zuma
suna zuwa, sai suka zagaye gawan Asim bin Thabit bin Abi Aflah al-Ansari.
To arna sun zo, to kasan kafiri bai saduda, shi ba yi imani da cewa akwai wani abin da ake kira karama. Bai ganin cewa Allah ne ya turo wannan kudan zuma domin kawai ya hana su yanke kan Asim. Suka yi su iso, kudan zuman nan faga shi nan suna tsaye. An ɗebo wuta an matso, zuma ta ki matsawa. Wannan zuma kuma wuta bai koranta.
Sai suka ce, inna dabira sai ya zahabu fil layli fa idza jaa al layl akhadnahu. Ai, in dai zuma ce, ku bari dare ya shigo.
Dare na yi shikenan, za mu je mu ɗauki gawansa. Shikenan suka zauna suna jiran dare ya yi. Rana na faduwa,
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya turo wani hadiri, arsalallahu saylan lam yura misluhu, wani hadiri mai ƙarfi wanda a tarihi ba su taɓa ganin irinsa ba.
Ga iska aka dinga maka ruwa, ruwan nan bai ɗauke ba sai da garin Allah ya waye. Su ma da ba su mutu ba, da rayukansu da ƙyar suka sha daga ambaliyar ruwa.
Ambaliyar ruwan nan zahaba bihi bila asarin ya tafi da gawar.
Lokacin da aka yi ta faɗan nan har kusan la'asar ya tabbata, dai za a ci galaba kansa, kuma gashi yanzu ya san me yasa ma ake fada da su kansa kawai ake nema sai ya ce to ni ku narantse innahu la yamassu ra'si mushrikan abada har abada kafiri bai taba kaina rantsuwa yayi ba addu'a yayi ba yace ya rantse har abada kafiri bai taba kansa haji mai karfin imani ina ce addu'a ya kamata yayi Allah karka ba su iko su yanke kaina sai yace na rantse da kai ya Allah har abada ne bai taba kaina abarra Allah kasamahu nan da nan Allah ya gaskanta rantsuwarsa kun san akwai mutanen kirki waɗanda ba roƙon Allah suke ba rantsuwa suke su ce na rantse Allah dole kai kaza wallahi sai yi waliyan Allah misalin su shine Barra'u bin Malik dan uwan Anas bin Malik la ilaha illallah taduba sahihul jami'i hadisi na 3487 wallahi mu ji tsoron talaka kana ganin mutum na tafiya dukun dukun kana ganin mutum kamar bashi da wata gata duniya to yana da gata guda ita ce Allah raba kanka da al'amari na talaka wannan hadisi ya inganta yana cikin sahihul jami'i littafin sunna hadisi na 3487 annabi sallallahu alaihi wa sallam inji abdullahi dan mas'ud ya ce rubba ash'ab akbar zitim raini la yuqba'u bihi sau da yawa zaka ga talaka putur jikinsa dukun dukun duk kura ko tsifa kansa babu ya yi zufa da rana yana neman abin da zai ci la yuqba'u bihi ba a ko damuwa da shi in ana lissafin mutanen unguwan har akan manta shi zan ce karku manta fa unguwan nan akwai wani ya ce to haka ne fa manzo Allah ya ce to irin waɗannan sau da yawa akan samu lau a kasama alallahi la abarra da zai yi rantsuwa da Allah da Allah ya gaskanta rantsuwarsa a cikinsu ana samun mutanen kirki waliyan Allah minhum al-barra'u bin malik manzo Allah ya ce daga cikinsu akwai barra'u bin malik wan Anas bin Malik da aka tafi yakin Farisa yaki ya kai yaki a dare ɗaya aka kashe arna mutum 30,000 a dare ɗaya lokacin da aka zo za a yi yakin mutanen Farisa da suka dubi kwari da bakan Larabawa sai suka dinga dariya wannan irin kifiyan gaba ɗaya ba tafi tsawon yatsaka ba da wani kifiya kanana wadda ita za ku yi ai malan da aka fara yaki arna kwanciya suke ashe dai yan kananan abubuwan nan akwai tanadi da aka yi musu fadan da gaske za a yi aka dinga yaki dare ɗaya mutum 30,000 suka mutu musulmi kuma mutum 300,000 kai Barra'u bin Malik sai ya ce ku dakata duk sai aka tsaya ya ce wai na me muke wannan fada ai fito na fito ina arnan da ya kai arne yana ganin ya iya yaki ya fito mu kara kawai a sauran sojoji su dakata wannan arne ya fito ya kada shi wannan arne ya fito ya kada shi sai da ya kada gwanayensu mutum ɗaya arnan suka ga abin faɓa na yi ba ne aka sake gwazzawa aka ci gaba da yi wallahi mun gaji musuluncin nan cikin sauki kawai ka tashi ka samu ubanka musulmi kuma ka zama musulmi shikenan faruwanka da zafin musulunci wasu sun wahala wasu sun mutu addinin nan yanda kaga ake kin sa yanzu inda aka yi masa da wallahi ya fi na yanzu na da tsayawa suka yi ka'in da na'in ba dare ba rana talakawa da mawadata kowa na jihadi yana kare addinin nan har muka samu shi yasa muke masa rikon sa kai narkashi la haula wala quwwata illa billah aka ci gaba da gwarza yaki sahabbai suka kira Barra'u bin Malik abin ya rikice kai Barra'u atazkuru qawlan rasuli anka
ka tuna wata rana manzon Allah ya ce akan samu talaka dukun dukun dukura ba a kukula da shi ba amma da zai rantse da Allah da Allah ya gaskanta rantsuwansa kuma yace kana cikin su ka tuna wannan rana yace na tuna suka ce to mu yanzu ba addu'a muke so kai mana ba dan tunda mun yi addu'a Allah ya bamu nasara kan arnan nan abin ya faskara to mu yanzu rantsuwa muke so kai Allah ya taimake mu batun a roki Allah ya taimake mu ya kare ka rantse a qasim ala rabbika liyahsumuhum wa yansuruna alaihim kace ya Allah na rantse da kai dole ka wargaza arnan nan kuma dole ka bamu nasara mu abin da muke so kenan muna neman irin su la hawla wala quwwata illa billah ka tuna yace na tuna Annabi ya ce kana cikin mutanen da in suka rantse da Allah Allah bai saba rantsuwarsu sai ya tabbatar kuna so in yi addu'a suka ce muna so sai ya ce Allahumma am nahna aktafahum kaga shi kuma bai rantsan ba sai ya ce ya Allah ka ba mu nasara akan waɗannan makiya Allahumma hazihim ya Allah ka wargaza su wansurna alaihim ya Allah ka taimake mu akan su wa alhiqni al-yawma bi nabiyyika ne kuma yau ina rantsuwa da kai ka hada ni da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ni sha'awar kwana duniya wannan nan yana tanadin zaman duniya la ilaha illallah ka hada ni da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana aka ci gaba da gurza yaki tuni sa'o'i kaɗan arna suka juya suka arfaku duk sun gudu an ci nasara ana duba gawar yake sai ga gawar Barra'u bin Azib ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha
ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum
Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu kun ga wannan ba gare su kane kawai bane ba su kane bane har mu in tansurullaha inda kun taimaki Allah yansurkum Allah zai taimake ku shi kenan har tashin kiyama ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne kadai ba har yanzu a duniya ana samun mutumin da in ya rantse da Allah Allah yana tabbatar da rantsuwansa kuma ka kiyaye wannan mutumin ya tsine ma da in ya tsine maka ka lalace kuma manzon Allah ya ce ana samu cikin talakawa shi yasa muka ce a maida hankali da talakawa wallahi cutan talakawa bala'i mutum daya zai ce Allah ka hallaka wani don shi ne fitina gare mu yana fada baka kwana dare billahi lazim yana fada ka tafi kenan shi kenan sai lahira Allah bai keta rantsuwarsa rubba ash'afu akbar bitum raidi cikinsa ma duk ya tattare in ka duba fuskarsa ta tattare saboda talauci gashi ash'af ko tsifar kai baya da lokacin yi saboda tsaban talauci la yu'ba'u bihi ba a damu da shi ba amma irin wannan annabi ya ce ana samun wanda in ya rantse da Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai ketare rantsuwarsa من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
وانا مغنى اكن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكيد من المؤمنين cikin sahabban manzon Allah rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi akwai wasu mazaje waɗanda sun gaskanta alƙawarin da suka yi ma Allah sun gaskanta domin duk mutumin da yace la ilaha illallah محمد رسول الله يا ايما الله الكوري رايوسا باكي ديه سي ياندا الله يچي اي تو صحابان النبي دين ان سامو وداندا سون غسكانتا wannan alkawari duk abin da Allah yace ayi suke yi abin da manzon Allah ya hana suna bari ومنهم من كبا نحبه cikin su akwai wanda ya biya bukatar sa yayi mutuwar shahada ومنهم من ينتظر cikin sahabbai akwai wanda ke jiran yayi mutuwar shahada din وما بدلوا تبديلا cikin sahabban manzon Allah babu wanda ya canza alkawarin da yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala Asim bin Thabit ya rasu Allah shi kara masa yarda to su waɗannan arna ga su gindin dutse gari ya waye sun nemi gawan Thabit ba su samu ba su koma ga ita wannan kafira babu kai abin zai zama damuwa kira tunda akwai sauran mutum uku akan dutse to mu tafi da su man wancan bai samu ba to sai mu tafi da sauran mutum uku Hubayb bin Adi al-Ansari Zaid bin Dafina da Abdullah bin Tariq Allah shi kara musu yarda suka daga murya suka ce inna wallahi ma nuridu qatlakum ina kuke ga mu ku tsara ba ma nufin mu kashe ku dama abin da ya kawo mu yanke kan Asimu tunda ba mu samu ba shike dan to amma mu koma haka din nan ba kudi abin bai kamata ba walakin na nuridu an nusiba bikum min ahli makkah ku sako mu je mu sayar da ku ga mutanen makkah mu dan samu na cefa ne ma tafi haka hannu banza walakum ahdullahi wa mithaquhu allah naqtulakum kun yarda da allah ko eh to alkawarin allah duk wata yarjejeniya na allah mun yi da ku ba za mu kashe ku ba mu dai don allah ku sako mu je mu sayar da ku mu samu dan kudi haji arni su kuwa suna kan wannan dutse la haula lahum wala quwwata illa billah ba su da wata dabara babu ƙarfi face ga Allah yaya za su yi biyu suka ce mu sauka Abdullahi bin Tariq ya ce kada mu sauka kafiri ba shi da amana mu sauka bayan da muka iya domin ko mun ki ko mun so za mu mutu Hubayb bin Adi da Zaid bin Dafina suka ja ra'ayinsa har da yadda aka sauko. Suna saukowa suka kama suka kunce baka suka daure su da tsarkiya igiyar baka din. Dam Abdullah bin Tariq ya ce kun gani ko? Mutanen da suka ce ba za su kashe mu ba, na me kuma za su daure mu tunda gaya da mu muka sauko da kanmu. Haza awwalul gadri wallahi la asabakum wallahi wannan shine alamar an ci amanar mu an saba alkawari da mu don haka ni ban yadda mu tafi lafiya ba inna li bi haula'i uswa kun ga wadancan mutum bakwai da suka mutu ni fa abun koyi ne gare ni wallahi ban yadda in tafi dare ba sai dai aka shi ni yana dauran yake kai bugu arna suka dinga dukansa jarru suka dinga fiskansa a ƙasa ana jansa maimakon masu bashi ya tafi a kafansa jansa suke tun daga wandon kintun dutse har zuwa garin makka ana cikin fiskansa in taza'a yadahu min al-qalli sai ya samu dama ya cire hannunsa daga daurin da suka yi wa akaza sayfa ya dauki takobi ya yanke sauran daurin ya tashi aka dinga fafatawa har dai suka kashe shi shi kuma nan yayi mutuwar shahada Allah shi kara masa yarda sauran mutum biyu Hubayb bin Adi al-Ansari ga Zaid bin Dafina ba su tsaya ko ina ba sai makka la ilaha illallah Allahumma ihtim bi salihati a'malana mutanen makka na ganin su kai maraba Zaid bin Dafina Safwan bin Umayya ya saye shi nawa za ku sayar min suka faɗi kudin aka ba su Zaid bin Dafina Safwan bin Umayya dinnan shine dan Umayya mai gidan Bilal bin Abi Rabah wanda ya dinga azabtar da Bilal lokacin da ya musulunta har dai Sayyidina Abi Bakar ya saye shi to kun san shi ma ya mutu ya mutu a yakin Badar, to ɗansa ya ce, to shi zai sayi Zaid bin Tasina ya kashe shi a madadin ubansa da ya mutu a yakin Badar. Saboda haka ya tafi ya daure shi gam. Suka hana ci abinci na kwanaki dayawa, suka dinga gana masa azaba. Wata rana Abu Sufyan ya taho ya same shi yana daure, sai ya ce masa, awa takfuru bi rabbika wa takhruju an dinika wa nahnu na'fu anka, ka yarda ka kafirce mu ubangijinka Allah din nan, ka yarda ka rabu da wannan addinin na Muhammad, in ka yi abu biyu din nan to za mu yafe maka, ka yarda ka kafirce wa musulunci, ka fita addinin musulunci, ka kafirce mu Allah sai mu yafe maka. Mutumin da aka hana shi abinci na kwanaki aka dinga dukansa azaba iri-iri. Ku ji amsar da ya bashi, ya ce ma Abu Sufyan, wallahi law kuntum ala ma antum alaihi abu'afan mudha'afa, da za ku ninka wahalar da kuka bani ninkin ba ninki, azabar da kuka yi min ku ninka ta ninki ba ninki, hana ni abinci da kuka yi na kwanaki ku ninka kwanakin ninki ba ninki. Ya ce musu, wallahi ma nala zalika min imani shay'an, wannan bai rage min wani abu daga imanina, wala an kasa min yaqini billahi zarratan, kuma ba zai rage min yarda da nayi da Allah ba daidai kwayan zarra. Sai ku ci gaba da abin da za ku yi, ina kallon ku. Sai Abu Sufyan ransa ya ɓaci, ya ce, ya Zaidu, astahlifuka billazi tahlifuna bihi, ina rantsuwa da Allahn da kuke rantsuwa da shi, ina so ka rantse min da Allahn da kuke rantsuwa da shi, domin lokacin bai musulunta ba. Abu Sufyan ya ce masa, hal tuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka sa'ata tudrabu unukuhu wa anta aminun fi sirbika bayna auladika wa ahlika, shin yanzu baka fi so a ce Muhammadu dinnan shi yake daure a yanzu, shine aka hana shi abinci na kwanaki, shine ake ta duka ana gana masa azaba ba, shine wanda za a filla kansa a ƙarshe, a ce kai kana gida lafiya kalau tsakanin ƴaƴanka da iyalinka, yanzu kai yanzu baka fifita wancan akan wannan karance min da Allah. A ce Muhammadu na inda kake yanzu a yanke kansa, kana masa azaba, kai kana gida lafiya kalau cikin iyalinka, kana cikin walwala, ina so ka rantse anya magarta waɗannan ba gaskiya ba ce. Sai ya ce, to tunda ka ce in rantse da wanda muke rantsuwa da shi, wallazi ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bil haq, na rantse da wanda ya aiko annabi Muhammad da gaskiya. Ma uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi, ba na so a ce yanzu inda annabin nan yake a yanzu haka, tusibuhu shaukatun, a ce kaya za ta soke shi, wa ana muqimun fi ahli wa walidi, alhali ina zaune cikin iyalina da ƴaƴana, kaya ta soke shi, ba na so a ce ya faru da manzon Allah ba ma a daure shi, a hana shi abinci na kwanaki, a gana masa azaba ba, kaya ban so a ce ta soki annabi Muhammad ne, ina gida ina cikin iyalai muna cin ni'ima. Kada ku manta, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim,
annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirin في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
الله تبارك وتعالى يجي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سوموا مني نكسكيا النبي في چنچنتا سسري في يد رأيكم. Annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ah, hawla wala quwwata illa billah. Masu imanin gaskiya annabi ya fi cancanta su tsare fiye da rayukansu. Inda akwai imanin gaskiya, mutuncin annabi ya fi naka, rayuwar manzon Allah ta fi naka, sunan manzon Allah ya fi naka. Don haka tsare mutuncin manzon Allah da kuma sunan manzon Allah ya fi a kanka tsare naka mutunci. In ji Allah tabaraka wa ta'ala, mafi in kana da imani, a zo Najeriya, ba ma a zo ba, shugabanninmu ma suka kawo fitsarin beauty contest Najeriya. Za a zo a ci karantarwar annabi Muhammad. Shugabanninmu su suka kira su. Sannan bayan an zo aka dinga zagin musulunci, wata kafira ta rubuta a takarda wai da annabi na da rai da ya zabi dai cikin waɗannan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A ce muku akwai musulmi Najeriya. Annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Mataimakin gwamnan Zamfara yace jininta ya halarci. Wallahi kar ku zarge shi, ba sai ya faɗa ba. Tuni maganan na littafi, jininta ya halalta. Duk mutumin da ya zagi manzon Allah, duk mutumin da ya ci zarafin annabi Muhammad, kai malamai suka ce da za ka zagi farci, da ina farci da kake yankewa ka yar, to wannan da kake yankewa ka yar, ka ci mutuncin manzon Allah daidai kimansa, wallahi ka yi ridda. Sannan duk kafirin da ya zagi manzon Allah hukuncinsa kisa, abinda zai raba shi da hukuncin kawai ya furta kalmar shahada. To abinda zai gwada muku waɗannan abubuwa shirye-shirye ne na kafirai daga waje. Yanzu matar an ce Amurka ta ɗauke ta, ba ku da masoya sai Amurka. Amurka ta ɗauki wannan mata ta tafi da ita, sai dai a basu su zagi annabi Muhammad a ƙasan da ake ganin akwai musulmi sama da aƙalla miliyan 50, in ba ku ƙaramin takadiri, miliyan 50. Shin waɗannan miliyan 50 ina masu ƙaunar manzon Allah cikinsu? Da ku dubi yadda sahabban manzon Allah suka so shi. Ya ce na rantse da Allah bai yiwuwa a inda nake dinnan a ce wai annabi Muhammad a Madina kaya ta soke shi, sannan ni kuma in gwammaci ina gida cikin iyalina da ‘ya’yana, bai yiwuwa. Sai da ya rantse, ya ce na rantse da Allah saboda ƙaunar da yake wa annabi Muhammad. Duk wani abu na kafirci wajibi ne mu ƙaurace masa ‘yan uwa, mu taimaki karantarwan annabi Muhammad. A ce muku gari akwai musulmai, ‘ya’yanku na tafiya firamare, wai ba ‘ya mace ɗaya da ta isa ta shiga firamare ko sakandare da hijabi? Kuna musulmi? Akwai musulmai a Ministry of Education, akwai kai akwai musulmai a cikin ma gwamnatin, amma a ce ‘ya’yanku babu ɗaya mai ikon shiga aji da hijabi, wanda Allah ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika
wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafuran rahima.
Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, qul li azwajika, ka gaya wa matanka, wa banatika, da ƴaƴanka, wa nisa'il mu'minina, da matan mu'minai. Kuma kun ce kuna da imani, aka ce annabi ya gaya muku duk mace ta sa hijabi. Wani kafiri ya zo ya ce banda zuwa firamare ko sakandare, sai kuka ce eh, a zauna lafiya. Kuma kuna nan cikin gwamnatin, ba ku da kishin ku taimaki sunnar annabi Muhammad. Wallahi da kadan da kadan ake yakan ku, ku sani ba. Da kadan kadan ake yakan ku, ku sani ba. An wayi gari an hana ku shari'an, kuma an hana kuma aiki da sunnar annabi Muhammad. Amma saboda tsoron mutum ba ku tsoron Allah, kun yi shiru. Kuna cikin gwamnati, mutum daya zai iya gyara komai a jahannam. Mutum daya ba zai iya ba, saboda ya yi tsoron mutum akan Allah. Kuma ƙarshen zango zai tafi ga Allah, zai kwanta, Allah ku zai tambaye shi. Babu mutumin da zai kubuta a kiyama ba a tambaye shi aikinsa ba. Ka shekara 30 ina alfahari, shekaru na 30 ina civil servant. Shekara 30 din nan Allah zai tambaye ka me kai wa Allah a office din, me kai wa Allah. Da kai aka ce maka aka yi fada da karantarwan annabi Muhammad, kana da ikon ka dauki alkalami ka gyara, baka iya ba. Ka bar office din kuma ka mutu, yanzu ka dawo gare ni, yanzu ina mai tsirar da kai. La hawla wala quwwata illa billah. Muna kira ga shugabanninmu, Allah tabaraka wa ta'ala ka kara malami da nasara. Ya Allah ka kara masa daukaka. Wallahi yana cikin dattawa duk arewa waɗanda ake gani su ne manya. Wallahi na muku rantsu wannan, ba don ina tafsiri a garin da yake ba, amma don girman Allah ina roƙo duk wanda ke da iko yayi kokari ya ga cewa wannan signboard da aka bari a gidan sinima, Lamido sinima, don girman Allah a cire shi. Ba mu yadda ba. Jami'ar da ake ginawa Abti ko menene Abti ban sani ba, a mai da ita sunan Lamido. Wannan shi ya dace. Kuma duk wanda yake da ikon ya gyara al'amarin makarantunmu a nan garin, akwai wanda ya zo ya gaya ne, ban sani ba, ni ba a garin nan nake ba. Yace min akwai makarantu da har yanzu ba mace da ta isa ta shiga aji da hijabi, ban sani ba. Wannan ruwanku katilul ladina yalunakum min al-kufari, an ce kowa ya ji da nashi. To muna fama da namu a can, sai ku yi fama da naku a nan, mu dai muna tuna muku, saboda manzon Allah ya ce addinun nasiha, addini nasiha ce. Iyaka mu faɗa mu tafi, amma babu ko shakka akwai ranar da za ku gamu da Allah. Komai son ku da duniya za ku mutu, kuma Allah nan inna rabbaka labil mirsadi, yana nan a zango yana jira za ku zo. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kana ganin shekaru ne masu yawa a gabanka. Allah ya ce kusa ne kadan ne, yau da gobe bai bar komai ba, inji Bahaushe, yau da gobe. Kana girma kana lalacewa, kana kara girma, shekaru na tafiya, sannan baka kara kishin saduwa da Allah cikin natsuwa. Ya Allah ka kara kyautata imani cikin zukatanmu. To ka gaya musu, su shugabannin namu na Adamawan da na Najeriya baki daya, ko ku taimaki Allah, ko ku ki taimakon Allah, ko ku so Allah, ko ku ki son sa. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa
azwajukum wa ashiratukum وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الله يجزي مسو. قل إن كان آباؤكم إذا إياهم خصوصك في مكو wa abna'ukum ya'yanku sun fi muku Allah da manzon shi wa ikhwanukum yan uwanku sun fi Allah da manzon shi wa azwajukum yardan matanku ya fi yardan Allah da manzon shi wa ashiratukum danginku ma sun fi Allah da manzon shi wa amwalukum niktaraftumuha da dukiyan da kuka tara kun fi santa akan Allah da manzon shi wa tijaratun takshawna kasadaha kasuwanci hanyar sana'arku kuna tsoro in kun bi Allah za a tauye muku za a kwace za a raba ku da su wa masakinu tardawnaha wani ma yake Allah da manzon shi ne saboda gidan da yake ciki in ya bi za a kwace Allah ya ce to ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi idan su kuka fi so biye da Allah da manzon shi wa jihadin fi sabilihi kun fi son su akan ku yi jihadi ku taimaki hanyar Allah fatarabbasu to ku zauna jira inna ma'akum mutarabbisuna fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku jira har Allah ya zo da al'amarin sa za ku mutu za ku je ga Allah kuma addinin ba zai mutu ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal kafirin a'izzatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal mu'minina azillatin 'alal kafirin me yace a gaba la yakhafuna fillahi lawmata la'im in ka ce daga shekara 100 da ya wuce zuwa yau mutum nawa ke dare a garin nan da wuya a samu mutum 10 babu kowa mutum 10 shekara 100 da suka wuce zuwa yau mutum nawa yake dare da wuya a samu mutum 10 to ka kara shekara 100 nan gaba wanda yake da rai a garin nan da wuya a samu kuma fin 10 haka Allah yake ta canza mu kawo mu yake da ba mu ya kawo mu akwai ran da za a waye gari babu wasu aka kawo kuma Allah zai kawo waɗanda za su taimaki addinin nan ku shugabanni ne yanzu kun ki taimakon addini a jahannan kun ga matasa kansu ya waye matasa kishin Allah ya shiga zukatansu matasan nan da ikon Allah su ne sojojin Allah a wannan jiha kuma wannan matasa da ikon Allah sai sun ba mu arne mamaki kuma da ikon Allah matasan nan sai sun kafa shari'ar musulunci a jihar wallahu la yahdi alqawm alfasiqin ku ci gaba kuna jin dadin rayuwa za ku mutu akwai ranar gamuwa da Allah ranar da zaka tafi lahira babu masoyi ko ɗanka bai yarda ya kwanta da kai cikin kabari guda mu ji tsoron wannan rana da za mu gamu da Allah ya ku jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah abinda ke damun mu musulmai muke samun cin baya da'iman shine idan an yi wa'azi ayi gyara kowa sai ya tsaka kai yana duba wani ba zai dubi kansa ba to wannan shi ya hana gyaran ci gaba ai anan akwai yan acaba akwai yan tafsi akwai matan aure akwai ma'aikatan gwamnati akwai malamai to kowa ya koma fannin rayuwarsa ya gyara ya kwatanta sunnar annabi Muhammad kai da kake lebura office din da kake kai tunani shin wani abu kai wa sunnar annabi Muhammad a wannan office ka je kai tunani wallahi da'iman arna mitin suke ba dare ba rana arna mitin suke ba dare ba rana kai ba a taba samun taro da ya hada mutane musulmi garin nan ba in banda cikin watan azumi me ya hada su saboda kawai jin abin da Allah ya ce da manzon Allah ya ce to kar ku manta fa su anna kullum aikin su kenan in kaga musulmi an hadu ranar juma'a me ya hada su sallar juma'a wani ma bai zuwa sai za a yi sallah ana gamawa an tashi kudubar da za a yin nan babu wata wato manufa mummuna za a gaya ma duniya kowa ya ji jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah ku yi kaza babu wani abu na asiri to su fa kullum mitin suke akan ku wannan sako ne na Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga al'ummarsa kuma duk malamin da yace malamin sunna yana karantar da mutane bai gaya wa mutane hadarin da suke ciki ba wallahi wannan malami shi ma bai tsaye da amanarsa ba. Wajibi ne mu farga, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ba za mu yi fargan jaje ba. Yaya fargan jaje yake? Sai da aka yanke kansa, sannan sai ya farka ya ruga a guje, to ina za shi? Allah ka kare mu daga irin wannan farkawa. Za mu dakata haka sai gaba ma ci gaba. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Mai tambaya na cewa mallam ina neman bayani game da wannan al'amari. Wato ya kasance mahaifina ba musulmi bane, amma mahaifiyata musulma ce. Suka yi aure bisa ka'ida ta musulunci kuma suka haife ni, sai na tashi cikin musulunci. Shin yaya matsayina a musulunce?
Yana
nan musulunta ne ko kuma zan ci gaba haka?
A yana nan musulmi, domin kowa ya zo duniyar nan yana zuwa musulmi, sai dai iyayensa su yi riddar da shi. Saboda haka shi musulmi ne, ba sai ya sake furta kalmar shahada ba.
Malam, menene wanda yake da kudin zuwa haji ƴan uwansa suka hana shi zuwa dan yana da shekaru 17, suka ce kar ya je, suna da laifi ne ko ba su da shi?
Gaskiya suna da laifi, don 17 ya kai baligi, shekarun su ragu, 16 ma kakan samu baligi bare 17. Kuma duk mutumin da ya isa baligi hajjin na ya zama wajibi a kansa, tunda yana son ya tafi kuma yana da kudi, bai kamata su hana shi ba.
Mala, ina da tambaya akan kwanakin baya kayi wa'azi akan cewa mutum ya karanta Qur'ani ko hadisi ya dinga karantawa da harshen Hausa bai da kyau. A nufinka ban gane ba, akan mutum ya karanta ayan Al-Qur'ani ya karanta da Hausa ya danganci masu zuwa su yi wa'azi na musamman a bakin kasuwa, koko ya danganci ga mu ɗaliban makaranta da za mu karanta ayan Al-Qur'ani da Larabci, amma mu fassara su a cikin Qur'ani da aka rubuta shi a rubutun Hausa?
To lallai da alamar bai fahimta ba ni. Abinda nake nunawa shi ne mu yi kokari mu karanta Qur'ani da hadisan manzon Allah da Larabci. Wannan bai hana ka karanta fassarar Hausa ba, amma mu tashi neman ilimi, domin kuwa da bambanci da wanda ya karanta Qur'ani da Larabci da wanda ya karanta da Hausa, fassarar Hausa ba su zama daya. Abinda nake nufi kenan, ba haram bane, ba laifi bane mutum ya karanta fassara ko ta wa'azi ko dan ya gane me ake nufi cikin aya. Wannan babu laifi, amma dai yayi kokari ya ga cewa ya iya karatun Qur'ani din da Larabcin, wajibi ne akan kowane musulmi.
Mai tambaya na cewa ni ne ina tare da iyalina, mun dade tana yawan bata min rai, ne kuma saboda haka wata rana har nakan yi mugun tunani a zuciyata, har zan ambata shika a tsakanina da ita, sai daga baya in huce, amma ban taba gaya mata ba. Yaya matsayin haka?
Aurensa yana nan tunda bai gaya mata ba, kuma babu wanda ya sani. Wato da a ce yayi shika din da dole za ta sani. Bai zartas ba, tunani ne mai karfi dai wanda har ya kai ga ya fito a bakinsa. Shika bai tabbata sai ka gaya mata, ko kuma ya shaida, shikenan, ko da bata sani ba shika ya tabbata.
Mala, aka ce mai karanta Suratul Mulk idan ya zo yin bacci in ya mutu ba zai rube a kabari ba, haka ne?
Ba haka ba ne. Karanta Suratul Mulk baya hana mutum rubewa a kabari, kuma shi rubewa a kabari da rashin sa wannan wani abu ne na Allah, ba yawan ibadar kake sa ka tabbata cikin kabari gawarka ba ta rube ba, kuma ba rashin ibada kake sa haka ba. Illa akwai waɗanda Allah ke ware su, misali kamar annabawa, hadisai sun tabbata cewa ba ka rubewa cikin kaburbura. Wannan daraja ce, karama ce da Allah ya ba su.
Mai tambaya na cewa mallam, ni mutum ne mai wasuwasi wanda idan na faɗa da baki zan yi ridda, amma ina yi a cikin zuciya, menene hukuncin mallam?
Hukunci shine shedan ya matsa masa kwarai, wajibi ne yawaita istighfari, yawaita a'udhu billahi, kuma akwai addu'o'i na musamman akan wasuwasi wanda in ya faru da kai shine ka ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم. insha Allah.
Malam shin ya halatta in shiga aikin soja ba da yardan iyaye na ba, alhali ko zan shiga da niyan taimakon musulunci?
Koda da niyan taimakon musulunci zai shiga, ai shi musulmi kullum ana son ya fi daraja iyayensa, kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyin daraja su a shawarce su duk abin da zaka yi na alheri. Ina da niyyar zan yi kaza, in dai alheri ne ba za su hana ba, in sun hana din ne kuma sai ka hada da wani wanda zai gane da su.
Mai tambaya na cewa, malam ina da shago na baiwa arne haya, ya biya ni kuɗin shekara ɗaya, bayan ƴan watanni sai na ce masa ya fita ya ba ni shago, ni kuma in maida masa sauran kuɗinsa. Na yi hakan ne don in ba wani musulmi shago. Malam ya hukuncin wannan magana?
Shikenan, bai laifi ba, tunda yana so ya ba wa musulmi ya karbe daga arne. Wannan yana cikin ka'ida ta alwala'u wal bara'u, ka fifita musulmi akan wanda ba musulmi ba, ko ta haya, ko ta kwangila, ko ta wata sana'a, daiman sai an rasa musulmi sannan sai a ba wa kafiri.
Assalamu alaikum. Malam, shin gaskiya ne wai akwai ilimi wanda yake na hakika?
To, ban san me yake nufi da ilimin hakika ba. Ilimin hakika wanda sanin gaibu kenan ko? Sanin gaibu ko sai Allah. Amma an dai wani ilimi ne na hakika kuma cikin karantarwa Annabi Muhammad babu shi. Illa wannan hakika din da muka samu na Qur'ani da hadisan manzon Allah. Shi ne kada ilimin hakika. Babu wani ilimi na koyo wanda sai waliyi zai sani a. Annabi ya bayyana komai bai koye komai ba, babu wani karantarwa manzon Allah da za a ce sai kai wani zurfin ilimi sannan ka kai wurin, babu.
Malam, yaya hukuncin wanda ya bar farcensa har yayi tsayi bai yanke ba?
To, da farko dai yayi koyi da ahlul kitabi, domin suke barin faratunsu su yi tsawo ba a yankewa. Kuma na biyu, ya kiyaye samun lum'a. Idan ko ana samun lum'a wajen alwalarsa da wankansa, kaga ibadarsa kenan baki ɗaya babu ita. Zai tashi da illoli guda biyu, illa ta farko ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba, illa ta biyu kuma ga shi ba shi da ibada. Wannan ɗabi'ar musulmai ne da yawa, wallahi wannan ya kyauta ƙwarai da ya yi wannan tambaya. Allah ya saka musu da alheri, kuma Allah ya sa ƴan uwan musamman matasa su gane. Za a ga mutum ya bar faratu sun yi tsawo, kuma ya manta wannan rayuwa ce ta kafirai ba ta musulmai ba. Shi musulmi mutum ne mai tsafta. Annabi ya gaya mana sunnonin annabawa, cikin sunnonin annabawa duk mako musulmi yana yanke farce da sauransu. Amma ya zama kai ka bar faratun ba yankewa, kuma za ka yi wanka, za ka yi sallah, za ka yi alwala, Allah shi sa gani.
Malam, menene matsayin yin maulidi?
Maulidi ba shi da asali a musulunci.
Malam, ina hukuncin fitsarin jinjiri ko wanda yake shan nonon mamansa, shin yana da tsarki ko babu?
Wanda duk yake shan nono fitsarinsa ba ya da tsarki, ba ya da tsarki. Idan mace ce jinjira mace ta yi fitsari, dole sai an wanke, haka Annabi ya faɗa. Idan ɗan jinjiri namiji ne, to za a yayyafa ruwa ba sai an kai ga wankewa ba, idan jinjirin kenan ya kai ga har ya kai ga cin abinci ko shan kunu ko wani abu haka, ba yi da tsafta.
Wai malam, haka ne idan mutum ya yi fitsari sai ya yi taku, wato a tafiya guda bakwai kafin ya yi istijmari?
Wannan ana ce masa istibrai, wato idan galibi idan maza suka yi fitsari ga mai salasi ko abin nan, idan ya tashi sai ya ji fitsarin ya dan zuba. To, shi ne wasu kai ka'idoji, wayin ka yi fitsarin ka gama sai ka dan taka kamar sau bakwai, ka ga duk wani fitsarin da ke wani lungu ya fito bayan matsa da kadewa da kai ta yi, to wannan duka ba dalili a kansa. Abinda manzon Allah yake yi kawai shi ne, duk sa'ilin da ya yi alwala sai ya jika daidai hantsar wandonsa, sai ya jika da ruwa, wanda sunna ce wanda galibin mutane ba su santa ba. Duk sa'ilin da manzon Allah ya yi alwala sai ya jika hantsar wandonsa da ruwa, to ya yi maganin shaitan kenan. Idan ka tashi kana sallah, ko da ka ji wani ruwa-ruwa, sai ka raja'a kawai zuciyarka ta karkata akan ruwan da ka jika hantsarka ne, ba ruwanka da tunanin cewa sauran fitsari ne ke zubowa. Kuma ba wanda ya sa ka wannan tafiyan, tafiye-tafiyan taku bakwai din.
Malam, kafiri ne ya musulunta cikin watan Ramadan, kuma an riga an yi azumi kamar goma, shin idan Ramadan ya kare zai biya ne ko an dauke masa?
Zai biya ba, al-Islam ya jibbu ma qablahu. Musulunta na share duk wani laifi. Ba zai biya azumin da aka wuce shi ba.
Malam, menene hukuncin in mutum ya sayi abu a bashi gyara bayan an bashi na kudinsa?
To, mutum ya saya sai aka masa ƙari, wannan ƙarin ya bashi kyauta kan bai kamata ya ki ba ko? Tunda ba shi sharadi ya yi ba, in ya yi ma kansa sharadi to nan ne ya saba ƙa'ida. Sharadi ya kazo sai ya mudu uku ne, nan ya kuma sai an baka wani kwatan mudu. Ya ga ya zanta zalunci, amma in dai shi ya baka baka tambaye shi ba, wannan kuma labasu fi insha Allah.
Malam, menene hukuncin kashe tsaka?
Yana da kyau, sunna ce ƙwarai. Akwai lada ga mutumin da ya kashe tsaka. Allah rama ya ce a yi addu'a mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masu damuwoyi Allah madaukaki ya yi mana, masu bukatu Allah ya biya mana.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci na Darul Islam, wani ke shago mai namba Aisha 6, Lau Shopping Complex, Daura Garin Daba Nauti, Kasuwar Wunti, Bauchi State, Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayarmu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0806030275. Ga lambar a cikin harshen Turanci: 0806030275. Assalamu alaikum warahmatullahi.